على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركم لك سنشوا أولا دريمي البركة أولا شافي نامي البركة دون شي قبدا karatunmu na wannan littafi mai albarka madaqatun ruhiya na Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. A yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, abinda za mu tattauna a kai shi ne wato muhimmancin gujewa mutane, ƙauracewa mutane, haɗarin cakuɗuwa da mutane, da kuma wato faɗawa cikin sharrinsu. Shi ne abinda ake ce da shi al'uzla a larabci. Addinin musulunci addini ne da yake so mutum ya rayu rayuwa mai inganci, rayuwa mai kyau, da zai rabu da duniya lafiya kuma ya rabu da mutane lafiya. Babban dalilin da ya sa na ɗauko wannan darasi shi ne don mutane su gane cewa duniya al'amura sun canja, lokaci ya canja, da yawa daga cikin mutane suna ɗauke da sharri ba da alheri suke ɗauke da shi ba. Wani tarayyanka da shi sai amfani da wannan dama wajen lalata ka, wajen cutar da kai, tarayyansa da kai, cakuɗarka da shi sai amfani da shi wajen shigar da kai wani mummunan yanayi wanda za ka faɗa a nan duniya da kuma lahira. A za mu kawo maganganun magabata na ƙwarai da suka kwaɗaitar dangane da muhimmancin gudunsu saboda gudun faɗawa cikin sharrinsu. Da haka idan na ce uzula a nan, in na ce a guji mutane, a yi nesa da mutane, ba irin gudun mutane da nesa da mutanen da a shi nake nufi ba. Imaninka da imaninka, to ka koma gida ka ɓoye kanka ka shagaltu da ibada sai abin da yake ya zama maka dole. To amma a nan abin da nake nufi da gudun mutane ba fa ina nufin a guji mutane a daina zuwa neman ilimi. Duk abin da zai cutar da kai shi ne za ka ƙauracewa. Sau da yawa zamantakewa da wani da Allah ya halatta ma ka zauna da shi, amma wallahi idan ka cakuɗa da shi, ka haɗu da shi, zai iya sabbaba maka faɗa cikin wani fushi na Ubangiji ko saban Allah ko rashin jituwa da zaman lafiya tsakanin. To duk abin da zai iya ja maka matsala a rayuwarka, to sai ka guje shi, ka nesance shi. Kada ka yadda uzularka, ƙauracewa mutanenka, ta hana ka zuwa sallar jam'i, ko ta hana ka zuwa wajen malamanka, ko ta hana ka zuwa neman abincinka. Ka karanta shiga cikin abubuwan da bai shafe ka ba, al'amura suka canja, rayuwa ta canja, fitina ta yawaita, nemanka ake da sharri ba san ka ake da alheri ba. Mutane nema suke su ga laifinka, su yaɗa, su cutar da kai. Neman ba zai tafka wani kuskure guda ɗaya, sai wannan kuskuren sai ya mantar da shi, ya mantar da mutane duk alherin da ya musu. Mutumin da ka ɗauki rayuwa kana taimakonsa, kana kyautata masa, ka jawo shi jikinka, ka faranta masa, sai wata ran ka masa wani abin da baya so, wallahi zai iya rufe ido ya mai da kai babban abokin gabansa. Da yawa ga sunan yana faruwa, malamin shi ɗan ƙaramin saɓani, sai ka ga ya mai da malaminsa abokin gabansa, abokin faɗansa, kullun nema yake ya ga faɗuwarsa. Ɗan kasuwa da yaransa a kasuwa, kai shekaru kana yi wa yaro hidima, tana taimakon sa kana a ga min al'awa a min al'uzlati shafi na 89 kai kokari ka dan cafki rabanka na dan kaurecewa mutane lalle kai kokari ka amfana da kaurecewa mutane saboda gudun ka su cutar da kai magana ta farko magana abi sa'il khudri yace wata rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyun nasi afdal waye a cikin mutane yafi kowa manzon Allah yace rajulun yujahidu fi sabilillahi bimali wa nafsihi mutumin da yake jihadi saboda Allah da dukiyarsa da kuma ransa wannan mutum ne da tambaya annabi yace sannan sai wa sallallahu alaihi wasallam sai yace mu'minun fi shi'bin min ash-shi'ab min sharrihi wa yad'u an-nasa min sharrihi ya guji mutane baya tare da mutane kuma mutane sun kubata daga sharrinsa daga kuskurensa ban je wajen ku ba ma ballantana ku yi zargin cewa na bata muku ban je ne zaman hira da kai ba ballantana kace na gaya ma bakar magana ban ma zauna da kai a inuwa ɗaya ba ballantana kace ina ma kallon banza dan haka ni ina harka ta kana harkarka na ke banta a wani wuri kai kana lamaranka to wannan shine bawan Allah da yafi kowa hadisin Bukhari hadisi na 2634 da Muslim na 1888 manzo Allah ya yabi mutumin da ya kebance ya rabu da mutane yana bautar Allah dan ya zauna lafiya da mutane ina shaida maka wannan zamani lokaci yayi da ya kamata ka karanta cakuda da mutane ka karanta hayaniya ka shagaltu da abin da idame ka in kasuwa kake shagaltu da kasuwarka idan manomi ne je ka shagalta kai uzula ka tafi harkar noman ka idan ma'aikacin gwamnati ne ka rike office ɗinka ka je kai ta aikin office ɗinka kai uzula ka kaurecewa mutane kar ka je ka shiga cikin fitintinu kai bakin ciki zaka yi da na sani zaka yi damuwa zaka shiga cikin damuwa Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu ma'aishin nas lahum rajulun mumsikun bi anani farasihi fi sabilillah mafi alherin rayuwar mutane shine mutumin da ya rike don Allah mujahidi yana neman mutuwa a inda ake tsammanin ta sai kuma na biyu wa rajulun fi gunaimatin fi ra'si sha'fatin min hadhihi ash-sha'afi mutumin da yake da dabbobin sa ya tafi ya je ya ce irin wannan mutumin shi ba za ka gan shi a cikin mutane ba sai dai yin alheri za a yi wannan ita ce uzlar da nake magana wannan ita ce gudun mutanen da nake magana wannan ita ce nesantar al'umma nesantar mutane da shiga cikin hayaniyarsu da nake nufi in ka duk wanda Allah ya taimake shi ya rike harshensa ya mallaki bakinsa to ya samu tsira anjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu wala yasaka baituk gidanka fa ya ishe ka ma'ana gidanka ya ishe ka duk wani abin da za a yi kana gida wanda yau zaman gidan nan ya gagari mutane mutum yakan wayi gari a yau kaga in ya falla ya fita daga gidansa ba zai sake dawowa ba sai bacci kuma ka dauka wata larurar sana'a ce ko neman kuɗi ta dauke shi ko wani harka na aikin gwamnati ko wani abu a'a ya shiga duniya ne kawai harkokinsa yake yi wannan matar da ya auro ta ya bar ta a gida cikin wahala cikin damuwa mutane yanzu da yawa ba sa zama a gidajensu bacci lokacin da zai dawo sun yi bacci haka yake daukan shekaru hatta dan hutun nan da ake yi ko a aikin gwamnati ana bada hudu weekends din ai so ake mutum ya zauna a gidansa cikin iyalansa duba kasashe da aka ci gaba wallahi duk ran da aka ci ƴaƴansu wallahi ba za ka gansu a titi ba sai ga gari kamar mutuwa akai a ayyau gwamnati ta bada hutu kowa an ce je gida ya huta to kai me yasa baka iya wannan abu me yasa ba ma iya kula da wannan maganar da manzo Allah ya ce wala yasauka baituka gidanka ya ishe ka ya kai dan uwa musulmi akwai wanda fa ƴaƴansa fa ƴaƴansa wallahi talla aka zo ana tambayen shi ƴaƴansa baya iya lissafa su wani ya zo cikin yayin ya ce kai me ma sunanka dan safa yana tambayarsa kai me masu nan saboda me yasa ai baya mu'aisha baya ihtikaka baya rayuwa da yaron ya je ya aike shi ya kira shi to baya zama a gida ya tara ƴaƴan sai haihuwa shi da mu an ka ganshi a gida dare yake kawo shi sai dai mata su ta haifa masa ƴaƴa da haka wata rana ya zo wanda sai ya zo yana cewa kai me sunan ya mamanta wannan ƴaƴan wace mata ce ma ya kamata mutane su ji tsoron Allah ya kamata mutane su gyara waɗannan mu'amaloli ba su da kyau ba daidai ba ne wannan ta sa mutum yakan wayi gari kaga ɗanka baya tausayinka ta ku ajiye cikin dalilai da suke taimakawa wajen samun lalacewa tarbiyya ta ƴaƴanmu saboda yadda iyaye suka guji gidajensu manzo Allah ya ce gidanka ya ishe ka kuma wabki alakhati a ce kai kuka akan dukkan kuskurenka da laifinka ka je ka zubar da hawaye kayi tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ibn al-jawzi bayan an kawo wannan hadisai yake cewa wa hadhihi al-ahadith tadullu ala fadli al-uzlati wa qad kana as-salafu yu'assirunaha wa yamdahunaha da gudun fitinan su da kuma sauke nauyin iyali idan nace uzla din ina nufin ka bawa iyalin ka haki ka bawa ƴaƴan ka haki sannan ka guji mu'amala da mutane duk lokacin da mutum yake shiga cikin hayaniya to wallahi bakin cikin sa sai ya karu a rayuwarsa da damuwa da rashin bacci saboda waɗannan mutane na wannan zamani da kake gani zaman lafiyan ka shine nesa nesa da su mutumin wannan zamani zaman lafiyan ka shine kai nesa nesa da shi sese nesa nesa sama sama mun hadu a masallaci mun gaisa alhamdulillah amma zaman hira da surutu da daga nan ake samun wato conflict na ra'ayyuka sabani na ra'ayi da musu da jayayya gashi a wannan lokacin da kake zama kuma ka bar iyalinka malam mutane yanzu har majalisa suke mutane sai su wanke motocinsu su je idan yamma tayi ko dare yayi su je su shimfida manyan kafin suna zaune masu doya da kwai su kawo musu ci masu shayi su kawo musu sha ko a rinka dafo shayi daga gidan wani wallahi malam akwai dandalin da sai mutane su zauna har karfe 2 dare kai akwai wanda ma baya ma fita majalisar hiran sa wallahi sai karfe 12 dare yake fita yau zagi ɗan siyasan garin ku ku zagi malaman garin ku ku zagi talakawan garin ku saboda Allah ya rufa muku asiri kullun sai dai ku je ku wanke motoci ku je ku zauna a wuri ba ku da aiki sai zagin mutane sai hiran mutane ku ba za ku tattauna akan ci gaban kasuwancin ku ko ci gaban al'umma ko taimakon talaka ko taimakon gajiyayye ko taimakon iyayen ku ko taimakon na ƙasa da ku ba za ku yi wannan ba sai dai ku zauna kawai da wannan ya wuce da mota sai a zage shi da wannan ya wuce sai a zage shi a dauko hiran wannan sai an gama a ajiye a dauko wannan sai an gama ajiye wallahi ƴan uwana ya kamata mu sani cewa zaman majalisa annabi ya hana zaman majalisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu sahabbai ya ja musu kunne hatta zaman hanya da mutum zai zauna a hanya annabi ce wallahi kai da ka zauna a bakin hanya sai dai in zaka bawo hanya hakinta da haka ku rike gidajen wannan karatu yana magana ne akan ku koma gida gyara falanka gyara ɗakinka gyara turakarka gyara wurin zamanka ka inganta shi ka zauna a cikin iyalinka cikin matanka cikin ƴaƴanka ku yi hira da su ku yi dariya da su in ka shiga bakin ciki gaya musu su taimaka ku kar ya zama ba ka da lokacin da kake zama a gida kai kullum ba ka gida sai ka ce abin ko tsuntsu in ya gama yawansa ai yana dawowa gida ai خذوا بحظكم من الأزلة من الأزلة إن جي عمر ابن الخطاب هذا وانا شين ذي تيمكا أرجي ياو زمن قدارة كودي كوكما زمن تلوشي وبقى انتكي ورشي كرد تقبات نازوشي وترانا أنا صلت تهجدي فكرفي ايه كرفي بيو نترد وسيارة سنة زونة مجلسة سنة هيرة علوكة تقنقوا دقرية أنا تزبق ورآني أنا تهجد dai ana sallah wallahi yaran nan malam na gansu a lokacin kallo suke wayoyin suka bude sun shiga YouTube suna kalle-kallen tsiraici da kada-kada da wake-wake wannan yaran ina iyayensu wannan yaya za a yi su wani abin kirki ina rayuwarsu za ta yi kyau mutumin da za a zo lokacin da amfani dan haka wannan darasi yana magana ne akan muhimmancin ku yi kokari ku koma gidajen ku ku zauna ku samu hutun kwakwalwa, ku zauna a gidanku, iyayenku su ganku, ku zauna a gidanku, matanku su ganku, ku zauna a gidanku, ta musu, ku faranta musu, su ji cewa suna da uba, ta ji cewa tana da miji. Wata tace, malam wallahi haka zan zo in zauna ina jiran sa, nayi wanka, nayi kwalliya, nayi ado, na shirya mai abinci, nayi komai, na tayi bacci, ka dawo ka same ta tayi bacci, amma kana can cikin abokananka kuna hira kuna tafawa, wallahi sai Allah ya kama ka. Duk mutumin da ya bar iyalinsa a gida yaji yana sharholiya a waje, kuma bai ba su uzuri ba, kuma har an neme shi yana fada, dan me za a takura masa? Ya kamata ka sani wannan lokacin haƙƙin iyalinka ne, haƙƙin ƴaƴanka ne, haƙƙin matarka ne. Batun ka je ka zauna a wani wuri kana hayaniya, kana surutu, ka bar matarka, kan kuma ba kaza 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 ba, kuma ka ce a zauna a jira ka, in an yi bacci zaka ci mutuncin mutane saboda ka ajiye baiwa a gidanka? Shai wannan ba musulunci bane, kuma wannan sunan sa ne zalunci. Ina fatan za a gyara, kula da hakkin iyalinku. Sa'd ibn Abi Waqqas suke cewa, wallahi la wadittu anna baini wa bainan nasi bab min hadid Quraysh hatta alhaqa billahi an sina hada da Allah. Abin da yake nufi, in ba a cikin alkhairi ba, abin da yake nufi, in ba a cikin taimako ba, na so a ce in rufe duk wata kofa in dai ba ilimi ko ilmantarwa ko wani sana'a ko wani abun amfani. Masu zukata sababbi, khuluqana siyabi, masu sutura wacce take amar ka guji duniya ko alamar kana bautar Allah, tu'rafu min fi ahli sama, da wannan ne za a san ku a sama, mala'iku za su san ku. Sannan wa tukhfauna ala al-ardi, za ku uya mutanen, yana cewa yace ni'ima sawma'atul rajuli baytuhu, madalla da wurin ibadar mutum ya maida shi gidan shi, ya kuffu fiha basarahu wa lisanu, mutum ya zauna a gidansa, kaga ka kiyaye idan ka daga ganin haram, zaman hira da surutu a'a, sana'ar ka kake rayawa, asiya asir, asiya asir, in an ga kun hadu tattaunawa ina za a shigo da kuɗi, ina za a sarrafa kuɗi, a rinka zaman gulma, ɗan kasuwa ka mai da shi ne zuwa kasuwan, billahi alazim sai Allah ya kama ka, wallahi. Kuma ina jan kunne da bayani da babban baki da wasali, musamman ga waɗanda suke da sana'o'i da ke da alaka da mata a kasuwanninsu. Akwai waɗanda duk za ka zo sayayya wajensu, mace sai sun yi ƙoƙarin sun latsa ta sun ɗanyi wanda da ita, wallahi wannan ha'inci ne, kuma Allah yana kallonka, kuma sai an yi da ƴarka da karɓar lambobin matan mutane haka kurum. Yarinya ta zo mai dan haske haske, sai ka karɓi lambar ta, ana buga mata waya, ƴan kasuwa ina sanar da ku sani cewa a cikin matan da suke zuwa shagunan ku fa, akwai matan da matan aure ne amma sai su zo muku a matsayin ƴan mata, ta ce ita budurwa ce kuma ƙarya take, mata aure ce da ma ƴaƴanta, ko amma kafatul waswasi yace la rahaltu ila biladin la anisa biha, wallahi da ba dan jin tsoron waswasi ya dame ni ba, ma'ana yana ga in wala Allah da ba dan jin tsoron waswasi ya same shi, wallahi da sai ya tafi garin da ba kowa, yace ka tabbatar da suwaye da suwaye a wannan zamani danka yake abokantaka, ku takaice wa ƴaƴanku abokanai dan ku zauna lafiya, ƴaƴanku su zauna lafiya, ku takaice wa ƴaƴanku mata ƙawaye, wannan zamani al'amura sun canja, ba irin yayi abokantaka da kowa, to ya shirye zubar da hawaye da kuka da bakin ciki, babban bakin ciki ma sai bayan ka mutu ka kwanta a kiyama, ba maka sharri ya biyo bayan ka, Allah ya kiyaye. Abu Jahl rike sunansa Abu Jahl al-Ansari kana la yujalisu an-nas shi ba zaka taba ganin sa yazo ya zauna ciki ba ya zama Abu Jahl al-Ansari yana gida suka ce a law jalasta an-nas wa jalasuk ina ma da ka zauna da mutane Abu Jahl al-Ansari kai matukar zan je in shiga cikin sha'anin mutane to wannan ni sharri zai zama gare ni da haka na zalunci gidana in ka ga na hadu da kai a kasuwa muka hadu ko nan sai wani abu ko ina masallaci ko tsamani ina gida da haka yan uwana ku daina zargin yan uwa mutum ne mai dukiya yace wallahi na so da zan samu wani mutum mai aminci in dora shi akan dukiya na summa aghliqu alayya baban fala yadkhulu alayya ahadun hatta alhaqa billahi ta'ala haka kurun fa malan ba yau mutum ba haka kurun wallahi wani sai zage ka komai ba kai masa ba yanzu wani kiliya fa kawai suka yi da wani abun hawa kawai kawai sai yana ɗan iska mara mutunci ta me na maka da kuna abun nan to ka saurari wulakanci kuma ka saurari bakar magana ai iya kofar da ka bude kuke zaman hira da tattauna da waye to kuma iya bakar magana da za a gaya ma ko kuma wani ya zo ya shiga gonarka ya keta ka kuma bayan da za ka yi da shi me yasa saboda ka zo ka shiga inda yake amma in kana gidanka fa ya fi maka wannan darasi fa yana magana ne akan uzla gudun mutane da kaurace musu da gudun fitinarsu da tashin hankalinsu ina baka shawara ka lazumci gidanka ka lazumci ofishinka ka lazumci gonarka ka guji mutane wallahi mutane suna da wahalan sha'ani mutane za su gidi maka mutane za su sa maka wani jini da ciwon zuciya ba ka rike wannan maganganu na salafu salih magabata na kware ka samu kwanciyar hankali ka huta rayuwar ta kai sai an yi haka Imam al-Hasan yake cewa sawami'ul mu'minin saboda gudun mutane malam fitina yace duk kullakullan da nake da odar kaya da mai duk anan nake yi anan ofis in kaga na fita sai wani abu ne na larura ya fitar da ni janaiza neman wasu kudade na a kasuwa ko wata bukata wani kwana biyu ce wallahi talla al'amura ne alhamdulillah sai hakuri to wallahi ka ce ma kwana biyu wallahi ibada ne na'am manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce almu'minu alladhi yukhalidu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalidu an-nas wa la yasbiru ala adahum aw kama qala alayhi salatu wassalam mu'mini da yake shakuduwa da mutane yana da mutane ko a kasuwa ko a umra ko a aikin hajji ko a gona kaga wannan yukhalitu an-nas ne ai ma'ana al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas fi ma ahalla Allah la mu'minin da yake shakuduwa da mutane a cikin abin da Allah ya halatta masa waɗannan abubuwan da in kaga mutum yana gudun mutane kaji ba jama'a gudun mutane shi nake magana yau gudun mutane yin shiru da gudun mutane yace faqrabu minhu to ku nemi alaka da irin wannan mutume mai yin shiru baya hayaniya in ga alfijir yake to zan fita waje gari ya waye na yi sallah zan fita to sai damuwa ta dame ni sai ya ce al'ana asbiru ma'an nas yau lokaci ya yi yanzu kuma da zo zan sai na yi ta haƙuri da mutane da ba shi da amfani su nake magana cakuɗa da mutanen da bai zai kawo maka alkhairi ba la duniya wala lahira amma ba haka ba ai ana so kuma mutum kar ya zo ya zauna yi shiru ba kowa ma sai zo ya samu wata damuwa ko depression ya dame shi ya je jam'i ya je kasuwa sai wani abu ya je ya dawo ha gane ya je a ainihin gona wannan duk abu ne mai kyau musulunci bai fada da shi ba
ku rinka gane abun, a rinka hadawa da fahimta da ganewa.
Usman ibn Abi Dahrash kenan ransa yace ta'ata an la tukhalita fi zamanika hadha ahadan faf'al la ilaha illa Allah. Ai an san Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yace a irin wannan zamani idan har mu'amala da zata kara wannan abun guda biyu su zaka rinka lura, duk wanda zaka yi mu'amala da shi, duk lokacin da zaka fita daga gidanka, to ka tabbatar akwai ɗaya daga cikin wannan, ko dai ka samu amfanin lahira ko kuma ka samu amfanin duniya wanda babu sabon Allah a ciki, to wannan shine ya kamata kai ka kula. Yana faɗa cewa hada wa luzumul buyut, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yace wannan zamanin shine zamanin shiru, zamanin mutum ya kama bakinsa, zamanin mutum ya lazimci gidan shi. Malam ina dan uwana mai saurare, ka tuna fa lokacin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yace ɗanka da yamma, dan Allah ƴaƴanka suna ganin ka abuki an kuna zaman hirar su, wato wasu da yawa daga cikin mutane ko wallahi basu fahimci ma rayuwar duniya da dadin ta ba abadan. Iyalinsa ya tafi harkarsa ta buge-bugensa na duniya, bai da kusanci da alaka da ƴaƴansa da iyalinsa, wallahi nan bai morewa rayuwar duniya ba. Malam da yawa akwai mutanen da fa ƴaƴansu ba sa iya, ka daukar wa kanka hanya mai daɗi kuwa, yanzu wannan sai ce wai yana jin daɗin rayuwa, kai ka san morewa rayuwa, ƴaƴanka da ka haifa ba za su iya ganin ka ba, sai dai su rubuta wa sakatarenka, shi zai kai musu bukatar, kai maka bukatar ƴaƴanka da iyalinka, bai kamata ba. Waɗannan ƴaƴan da kai musu wannan, ina tabbatar maka wallahi sai kun tsaya gaban Allah da su, dan baka ba su haƙƙin su na cewa kai uban su bane ba. Sai iya zama sai ce ra'aytuka wahdak, yace ya Imam Fudail na ganka kai kadai ne kana zaune, sai ce to imma an taqumu anni, ko dai ka tashi wuri, wa imma ana qumu anka, ko kuma ni in tashi in baka wuri. Sai shi mutumin nan sai ce la ana aqum, ni zan tashi zan kai dare. Ausini yace to kai mun wasiya tunda baka son zo zauna inda kake, yace akhfi makanak, ina baka shawara ka ɓuwanak ka kame bakinka, wannan ita ce wasiyata, inda yanda za a yi ka je ka zauna inda ba wanda ya san inda kake, ko illa kalila minan nas, to wannan shine za ka iya injazi, in mai karatu ne da shi zai injazi, idan mai tunani ne, ka san akwai mutanen da sana'a su tunani take bukata, akwai wanda sana'a suna bukatar lissafi, ba za ka iya karatu ba, ka koma gida a gaje mutum ya je faɗi akan shimfiɗarsa kamar an je faɗi da doya, ka san ka aje doya shimfiɗa ba ka sake motsi ba, to akwai wanda haka suke. Akwai mutanen da suna bukatar uzla sosai, ashaddun nasi ihtiyajan ila al-uzlati, wanda suka fi kowa bukata al-ihtiyaj ila al-uzla, su uya saboda sai su ba daidai bane. Ya ku yan uwana, wani mutum ya zo gurin Shu'aib bin Harb, sai ce kai me ya kawo ka nan, yace ji'tu an nisuk, nazo ne in dauke maka kewa, yace ni in yi abin da zan amfani mutane, amma maganar zaman hira, ka san akwai wanda zai zo ma kawai zauna bai da aiki sai surutu, wani fa zuwa ya hira gidan abokinsa ya hana shi hira da iyalinsa, wai mutum wai mutu wai me da mutuncin sarki, wai wai ta wai gidan wai abokinsa mai iyali, wai ai na zo maka hira, ka zo kana gaba da mata abokinka, ka ji mata aboki tana cewa wallahi wane yana takura mana, gaskiya wannan abokin naka shi kan bai da mata ne, shi bai da iyali ne, haba akramaka Allah, za ka bar gidanka ka zo gidan wani ka hana shi zama da iyali, akwai kaza akwai kaza, yaya mutane za su zo gidan mutane suna takura musu, yaya za ka zo gidan mutum ka hana shi sakewa da iyalinsa. Akwai waɗanda suna da karamci, akwai waɗanda suna da jin nauyi, ba za su iya maka
maka ganewa kai ko sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cin abinci a gidansa alqur'ani cewa idza taimtum fantashiru kuna cin abinci ku fita ku tafi wala musta'nisina li hadith inna zalikum kana yu'dhi wallahu la yastahi min alhaq kun ci abinci ku tattara ku tafi amma fa shi Allah baya jin kun ya ga mu gaskiya wannan sahabbai ne to yaya wani zai zo ofishin wani ko zo gidan wani ko zo gurin aikin wani ko zo gurin sana'ar wani ya takura mai haka kurun wani sai wanki riga ce ai wallahi nazo in taya ka hira ne a su da fitintunan su Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma aka ce kana yuhibbul uzlata yana son ya kebanta privacy kenan shi nake magana akai Ibrahim ibn Adham Sulaiman al-Khawwas Yusuf ibn Asbab Huzaifa al-Mar'ishi da mutane da yawa cikin malamai ya tabbata suna son uzla suna son kaurecewa ainihin mutane dan su je su abinda zai amfane su da ƙarshe Shu'aib ibn Harb yake cewa annasu thalatha mutane fa guda uku ne rajulun tu'allimuhu fa yamala da shi wanda zaka je ka koyar da shi wanda zaka koya masa ilimi zai karba ilimin to wannan ba laifi dan ka zauna kuna tattaunawa ta ilimi kai da dalibai ko awa nawa ku kai su ma kuma a kula da haƙin iyali kaji daya saurare shi da wanda ma za su saurara nan gaba abinda muke nufi shi gidanku da gidajen ku ku ne sanci mutane saboda sharrin su da fitinan